إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايان هكا إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar Asabar wanda shine yammacin 14 ga watan Rabi'ul Awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda kuma ya dace da lissafin 31 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2020 a wannan masallaci na makarantar Mu'assasatul Qur'anul Karim wadda kenan kurmin mashi a birnin Kaduna tare da ƴan uwa iyaye mata mun gabatar da wata tattaunawa ƙarƙashin matashiyar kishi kumallan mata kafin na kai ga yin maganganun ina so na dan yi wani tsokaci akan maganganun da ɗan uwa mai gabatarwa yayi duk da yake recorder ba ta dauka ba amma na san kun ji na farko sunan da yake ta faɗi ba haka sunana yake ba ba malam Sagiru sunana ba sunana Kabiru Abubakar an fice mini Asgar ina jin Asgar ne ta gaishe amma sunana Kabiru Abubakar ne kuma iya kashi kenan ban da wani tarihi da wani bayani da ya tayi duk wannan ƙari ne daga wajen shi Allah ya gafarta mai Allah ya yafe mai kamar da ya faɗa ni mutumin Zaria ne ko kuma mazaunin Zaria kuma ni ma'aikaci ne a jami'ar Ahmadu Bello sannan kuma ni ɗalibi ne a makarantar Margayi Malam Awwal Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan matashiya da ke magana akan wato kishi kumallan mata ina so in fara mana magana da wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda aka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدحة من الله فلذلك مدح نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يجي باب وندي كي الله كيش سبو دي كيش دي الله يجي دي شي سا الله سبحانه وتعالى يهرن تا الفاشا mabayyaniya da boyayya da wanda yake akan ido da wanda yake sai an buya duka Allah ya haramta su saboda Allah yana kishin dokokin da ya daura wa mutane kada a kariya su sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda ya kai Allah san a yabe shi don haka ne ma Allah da kanshi ya yabi kansa yake yaban kanshi a cikin alqur'ani mai girma wannan hadisi ya Imam al-Bukhari da Muslim da Nasa'i sun fitar da shi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Mas'ud sannan akwai riwaya ta Aisha radiyallahu anha a cikin Bukhari da Muslim wacce ta zo a cikin kissar hadisin kisfewar rana kamar yadda kuma al-Imam al-Bukhari da Muslim har ila yau suka ruwaito a musnadi na al-Mughira ibn Shu'ba wanda ya bada labarin Sa'ad dan Ubada wani babban mutum cikin Ansar wanda yake mamaki cewa wai a ce yanzu idan mutum ya kama matar shi da kwarto wai sai ya tsaya yana neman shaidu yace wallahi shi ba zai iya jira neman shaidu ba yasa takobi ne kawai ya kashe shi duk abin da zai sai dai ai to shi ne annabi yake ce mai to dai Allah ba haka yace ayi ba daga baya ya gane lallai ya zafafa sosai sannan akwai riwaya ta Asma'u a cikin Bukhari din da kuma riwaya Abu Huraira duka waɗannan riwayoyi ne da suka bi da ma'ana ta irin wannan hadisi na cewa babu wanda ya kai Allah kishi da aka kishi yana da asali to menene kishi kenan kishi asalin lafazin al-ghaira da larabci suke da larabawa suke fadi al-ghaira an akuro wannan kalma ne daga taghayyurul qalb, canzawar da zuciyarki za ta yi, da kuma haijanul ghadab, da fushi wanda zai taso a yaushe, a lokacin da kika yi tsammanin ko kika ga wani abu wanda yake nuna miki kaman cewa wani na tarayya da ke, ko wata na tarayya da ke a wajen mijinki, mijinki yana son wata ko yana kaunar wata, sa'un watan nan matar shi ce irin ki, ko wata mai niyyar ta aure shi ne, ko wani lokaci ma har mahaifiyar shi, ko kanwar shi, ko diyarsa, ko abokiyar aikin sa, ko abokiyar wasa, cousin kenan, ko makamantansu. Duk sanda irin wannan ya taso a ɗabi'ance, to zaki ga kin ji tashin wannan fushi da canzawa a zuciyarki, shine al-ghaira. Da Hausa dai na san abinda ake nufi da kishi, din mun san shi. Wannan kuma kamar yadda Nawawi yake faɗa, yace wa aktharu ma yakunu bainal zawjaini, mafi yawa tsakanin ma'aurata guda biyu, miji da mata, an fi samun tashin wannan kishin da bayyanarsa. Wannan ta bangaren ƴan adam kenan. Ta bangaren Allah subhanahu wata'ala, da aka ce Allah ya fi kowa kishi, shine kishin Allah shine Allah baya so bawa ya aikata abin da Allah ya haramta. A lokacin da bawa yake aikata wani abu da Allah ya haramta, to bawa yana motsa kishin Allah subhanahu wata'ala, yana jan fada da Allah, yana yi wa Allah rashin arziki, rashin sanin ya kamata. Ita wannan ɗabi'a ta kishi, ɗabi'a ce wacce take fitriya, wato haka Allah ya halicci dan adam, musamman iyayenmu mata, haka Allah ya halicce ku da wannan ɗabi'a. Ba wai daga baya ne dan adam yake samun wannan ba, da haka zaki ga hatta yara ƙanana, ɗan ƙanana yayi da ƙannai da abokan tarayya ko a ajin makaranta, zaki tara sa da ɗabi'ar kishi a tsakankaninsu. Duk sanda aka ga malama ko anti ko baba ko wani ya fi nuna son wata a cikin ƴan yaran, sauran za su dinga jin damuwa, za kuma su nuna ba su yadda ba, za kuma su nuna cewa ba musu adalci ba, saboda ɗabi'a ce a tare da ƴan adam, musamman mata. Ina fata muna ganewa. To don haka, amma kuma ita wannan ɗabi'a tana da tafawut, wata tana da shi da yawa, wata tana da shi daidai wa daida, wata kuma tana da ƙarancin haka. Na san za ku yarda da ni in na faɗi wannan magana. Akwai wacce idan aka ce mijinta zai aure, misali wanda galibi shi ke taso da kishin, ko abinda za ta yi sai an yi Allah wadare da shi, za a ce wanta ba ta da hankali. Wata kuma idan irin hakan ya faru har sai an dinga cewa wanta ta sa abin take yi kuwa, kamar ba ita za a yi ma kishiya ba ta zake, to Allah ku yi shiru. Wata za ki ga ta zake, wata kuma za a ga ta gaza, wata kuma za ki ga ta yi abin daidai abin da ake tsammani daga mace kamata, ta nuna damuwarta, daga baya kuma ta nuna dangana ta koma ga Allah. A koda kuma za ta yi abin da har sai an ji labarin ta a jakan magori, wata ta yi kisa, wata ta yi ta je abin nan ta yi wani a ta'annati, ko ta yi abin da za a ji labarin ta a dangi, har aita Allah wadarai. Duk ba haka yana faruwa ba, na san kowa anan tana da irin wani labari kwatankwacin haka za ta iya bayarwa. To kun ga kenan, ashe wannan ɗabi'a tana da zarceceniya. Kamar yadda misali, idan aka zo aka raba mana abinci anan, adadin da kowa zai ci zai bambanta da na ɗayan, saboda gwargwadon yunwar da mutum yake ji, ko gwargwadon girman uwa hanjinsa, ko gwargwadon irin sakewarsa ko kunyarsa, ko gwargwadon irin sha'awarsa da wannan abincin. Waɗannan factors ɗin za su iya tasiri akan ya ci abincin da yawa ko kaɗan ko makamancinsa. To haka irin wannan ɗabi'a take. Don haka sai an kiyaye kada a je ana yin abin da za a zo daga baya ana yin da na sani, ana yin Allah wadare, ko kuma a zo ana shari'a, ko a je a kulle ki a gidan yari, al'amari kuma ya lalace ga baki ɗaya, Allah shi kyauta. Don haka asalin abin da ke taso da shi kishi ɗin shine wannan tunanin cewa akwai wata wacce take da tarayya a zuciyar abin ƙauna, miji ko uba ko saurayi ko makamancin haka. To wannan ɗabi'a muna so mu establish, muna so mu tabbatar da a ilmance cewa ɗabi'a ce da babu wata ƴa mace wadda saboda iliminta ko darajarta ko asalinta ko matsayinta a gun mai gidanta duk wannan bai hana ƴa mace ta kishi koda ta tabbatar ita ce ƴar mowa a gun mijin koda babban malama ce tana karantawa islamiya koda tsohuwar ƴan musabaka ce koda wata director ce a wata ma'aikata ko tana da ƴaƴa wanda ta ma aurar da su tana da sirkai tana da jikoki kun ga kamata a ce ta zama babba ta san girman kanta ta kame kanta ko to duk wannan baya hanawa a cikin nassoshi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun na tarihi wanda zamu ishara zuwa ga wasu su akwai dalilai da ke gwada haka kwarai da gaske alal misali idan muka kalli abin da ya faru tsakanin as-sayyidatu Sarah da Hajaru mataye guda biyu na annabin Allah Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam ita dai Saratu ita ce uwar gida kuma tana kaunar mijinta kuma wannan miji sun dade da shi ba su samu haihuwa ba sai ta bashi kyautar kuyangata Hajar kenan sai ta bashi kyautar wannan kuyanga Allah kuma cikin hikimarsa da iyawarsa da yasa daka da wannan kuyanga sai ta dauki ciki kafin uwar gidan ta dauki ciki da ɗansa Isma'ilu kenan wanda aka yi ta samu matsaloli da rigingimu a gidan wanda dole haka sai dai tarsa samu shi ya dauke wannan mata wannan kuyanga mai ciki ya bada ita garin gabaki daya ya dauke ta daga kasar Falastinu ya kawo ta garin Makka kuma a lokacin garin Makka dajin Allah ne sahara babu kowa inni askantu min zuriyati biwadin ghairi bi zar'in inda baitikal muharram yace ya Allah na aje iyalaina a wani fage wanda babu tsuro a dakin ka mai alfarma anan yazo ya ajiye ta wanda wannan sanadiyar shi aka samu ruwan zanzan sanadiyar shi aka samu zaman mutane a wannan waje sanadiyar shi aka samu zaman annabi Isma'ila a kasar Makka kun ga dinne ya kawo wannan shine tsabaragen kishi da ita waccan ta yi wanda a sanadiyar haka sai da aka raba musu ba ya raba gida ko raba katanga ba sai da aka raba gari gabaki daya to kuma ku duba darajar wannan mata Sarra ba karamin mace bace haka labarin ya tabbata a cikin sira ta wannan annabin Allah wanda ake cema Khalilur Rahman Ibrahim alayhi salam al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya ya kawo wannan labari a takaice kwarai a cikin littafin Shizadul Ma'ad haka Ibn Kathirin a cikin littafinsa Al-Bidayatu wan Nihaya to idan muka kalli kuma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda dama shine abun koyin mu shine madubin dubawar mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi falalar ya tara mata da yawa saboda darajar sa da daukakar sa da tausayin sa ga ƴaƴa mata a sanadiyar haka yayi ta auren su wasun su ma tsofaffi ne dan ya ba su matsuguni ya ba su karama ya ba su kariya to sai zama wannan gida an samu rigingimu sosai game da kishi wanda zamu yi bayani akan wasun su dan su zama mana abin darasi da daukar izina Aisha radiyallahu anha wanda ita ce kadai matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura a matsayin budurwa wanda kuma an tambaye shi aka ce wa kafi so cikin mutane yace Aisha kin ga tana da matsayi a gun mijinta yace ita yafi so amma kuma duk da haka tana da zafin kishi ba ta gani ta kyale ana yin rikici da ita sosai akan kishi Aisha radiyallahu anha da kan take cewa wata rana akwai Hala bintu Khuwailid kanwar Khadijah radiyallahu anha matan wani mutum mai suna Ar-Rabi' bin Abd al-Uzza bayan rasuwar Khadija manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ji an kwada sallama sai ji muryar ta yi mishi kama da muryar uwar gidansa margayiya Khadija sai tashi yana rawar jiki yana cewa innaha Hala yace wallahi Hala ce kanwar matata ya tashi daga ɗakin Aisha ya fita yana rawar jiki ya taryo wannan kanwar matata shi tana tuna mishi muryar uwar gidansa kenan wanda ai dabi'a ne wannan ko ka ji muryar wani wanda ya kama da muryar wanda ka sani dole za ka yi reacting to balna kuma a ce misali kanwar mijinki ne ko kaninsa ko aminiyar mahaifiyarki ko kanwata a ce mahaifiyarki ta rasu idan kanwata ta zo ziyara gare ki da zaran kin ga kamannin ko kika ji muryar zaki tuno mahaifiyarki haka ne ko to wannan tunawar da ya ambata nan take sai Aisha sai ranta ya baci sai take cewa da shi wai kai ma tadhkuru min ajuzin min ajaib quraish hamra ash-shadaqaini halakat fi ad-dahri kad abdalaka Allahu khayran minha tace wai kai don Allah sai na ka na tuna wata tsohuwa wadda ta riga ta mutu zamanin ta ya wuce wata tsohuwa mai jajayen abin nan dafashi wato ta tsufa habba ta da hakura kenan ta yaka ba za a ga farin hakuri ba sai dai a gajan dafashin kawai tace shine hamra ash-shadaqaini kad abdalaka Allah khairan minha wadda Allah kuma ya canza maka wadda tafita ta ga manzo Allah wannan magana cikin zafin kishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata Allah bai canza mun da tafita ba da kanta tace sai da annabi yayi wata daya kullun sai ya tuna mata wannan magana yace Allah bai canza mun da tafi Khadija ba ta haifa mun yara ku ba ku haifa mun yaya ba shi da tayi nadama bata faɗi wannan magana ba to da kanta kuma take cewa ma ghirtu ala imra'atin min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama ma ghirtu ala Khadija ban taba yin kishi da wata mata cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba irin yanda nayi kishi da Khadija radhiyallahu anha tare da cewa sai da Khadija ta rasu sannan aka aure ta hasali ma sai bayan rasuwan Khadija da wata da shekara uku sannan Aisha ta tare a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ki duba fa takhayyuri imagine irin wannan zafin kishi matar ta riga ta mutu ta koma ga Allah sai kuma kin zo irin yanda kuke cewa kin aure mata miji ko ba ku kuke cewa ba kin aure mata miji kuma duk da haka baki bata ta kwanta a kabarinta cikin salama ba tsakani da Allah take irin wannan takwakiya tana irin wannan zantutuka Allah ya kara mata yadda wannan hadisi dukkanin suna cikin littafin Sahih Bukhari da Muslim to haka nan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo dakinta ranan yana kwana a dakinta ta bada labari da kanta tace da ya shigo sai ya dauka ko nayi bacci ne sai naji ya tashi sadab sadab ya tashi cikin wato sanda ya bude kofa ya dauki kayan shi ya saki sakawa ya bude kofa cikin sanda ya fita ki kaddara in kece ke ma yanzu kin san cewa kina da kishiyoyi kuma a cikin su akwai wanda su ma sun iya nasu kishisina akwai ko da ranan kwanan ki ne za ta dafa wani farfe su ta aje wa mai gidan ko ta aje mishi zuma ko kuma ta wata kwalliya wadda ta ta shigo falon in ya ganta sai hankalin shi kuma kanta kina da irin wannan kishiyoyin da suka yi kishisina kuma a ce mai gida har ya shigo har ya kwanta sai kawai ki ji ya tashi tsam ya sa kayan shi kuma ya fita cikin abin nan sanda dole ba za ki mishi kyakkyawan zato ba ko tace ina ganin haka sai kawai ni ma tashi na sa kayana sai na bi shi yana fita tana bin shi yana tana bin inuwarsa shi kuma Allah ne ya umarce shi tafi baqi'a malaika Jibril ya ga mishi cewa Allah ya ce ka je baqi'a makabartar Madina din nan ta kusa da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka je ka yi ma mu'mine da suke kwance a wajen addu'a da aka yi fita je ta musu addu'a da ta ga ya juyo kafin ya dawo sai ta ruga da guru ta koma gida da aka da ya shigo sai same ta tana haki tana gasping for air saboda gudu da ta yi sai ya ce mata me ya faru sai ta ce ba kuno yace ko ki gaya mun ko kuma Allah zai wahayi ya gaya mun to shikenan sai ta ga bata da mafita ta ce ai da ka fita ne sai na dauka ko za ka je dakin wata ne shine na bika sai na ga ashe ba nan ka je ba sai ya ce shedanin ki ya halarto miki kenan tace a dama ina da shedani yace ai babu wani bil adama sai da zama yana da wani shedani da ke zuga shi tace har kai ya rasulullahi yace hanni sai ni Allah ya taimake ni nawa ya musulunta baya mun umarni da komai sai kyakkyawan aiki tace da kika ganni na fita yace mata da kika ganni na fita mala'ika Jibril ne ya zo waje na to ko ba zai shigo daki na ina kwanta da matata ba sai ya tsaya daga waje ya kwalla min kira yace in fito da na fito ni kuma da zan fita sai naga kar in tashe ki daga bacci shi yasa kika ga na fita a cikin natsuwa saboda kan na motsa kiki tashi wato duk a cikin kauna ne yake mata wannan ita kuma sai ta canza fassara shi yasa duk abin da ke gani kafin ki fassara ki tambaya me yasa naga kaza don za ki iya fassara wata fassara mummuna musamman idan shedan din ya halarto ko mun gane domin shedan duk sanda ya halarto ba zai maka umarni da kyakkyawan aiki ba yace shi yake ga na fita na je nayi wannan addu'a to an sake maimaita irin haka kuma wata rana da ta ganshi ya motsa din sai ta fito sai ta ganshi yana sallah ne to a wannan lokacin ma cikin duhu ne bata san ma yana nan ba sai ta ci karo da shi da kanta take cewa an tafi wadin wa ana fi wadin akhar tace oh na shiga uku ashe abin da kake yi daban da abin da nake tunani ta koma ɗakin ta wannan da kisoshi da nake baku duka suna cikin littafin Bukhari da Muslim da makamantansu to ashe take yake ce mata ke yanzu kishi kike tace to me da hana in kishi ai dole iri na ta yi kishi akan irin ka wannan riwaya tana cikin Sahih Muslim wata rana har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗakin Aisha sai aka kawo mishi kyautar abinci daga ɗakin wata mata a cikin riwayan al-Imam al-Baihaqi an ce Safiya ce amma riwaya dake cikin Muslim da Abu Dauda an ce matar Annabi ce Ummu Salama to ko ɗayan cikin su ko kuma ya zama abin ya maimaitu ya faru fere su daya sai su shiryo wani dan abinci haka na dan abin nan marmari sai aka sako a kwano aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daukin Aisha to ana kaiwa za a mika mishi aka cewa gashi in ji wacce sai ta sa hannu ko ta kade abincin gaba daya ta zubar da shi duka fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kwano ya tare kwano ya fada abinci ya zube sai yake ce ma wanda suka kawo abincin ku dauka ku ci shi ya hakura kenan yace fa inna ummakum qad gharat wannan mahaifiyata ku wato ummul mu'minina kishi ya kamata to ta fasa musu kwano kuma ta zubar da abinci da haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kwanon su da kika fasa zaki biya za a dauki kwano a kada dinki irin shi a biya da haka sai aka zabo kwano a madadin wannan aka yi replacing abincin ma kuma haka yace mata ta'amun bi ta'amin qas'atun bi qas'a to akan wannan taitai wannan irin wato hukunci wanda yake nuni zuwa ga lalle ta yi fushi shine sai malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da bayar da uzuri da kuma kauda kai da kuma yadda ya iya hulɗa da mata zama da mata lafiya da kuma adalcin sa yanzu ki kaddara wani namiji ne a yanzu a kawo mishi abinci daga ɗakin Asma'u misali sai a ce an kawo ɗakin Hafsa sai Hafsa ta sa hannu ta kade wannan abincin ko da ranar kwanan ta ne ba na ji akwai namiji da zai iya irin wannan hakurin yayi miki mutunci iyaka mutunci shine kawai ya shiru ko ya tashi ya fita amma wani yana mikewa kawai baki ya dalla miki mari ne sai kin ga wuta ya kuma fara maganganu da zage-zage ta inda yake shiga ba ta ne yake fita ba wani ma sai an ji labari a gidanku nan take zai kira waliyinki ko kanin babanki ko babaki ko limamin da ya daura auren ya gaya mishi wani ma a wannan zamanin sai ya sa a Facebook da kwanan da kika fasa da kuma sai ya sa a Facebook sai ga abin da matata ta yi ko wani zai iya cewa ki tafi gidanku yayi fushi komai zai iya faruwa a irin wannan zamanin amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ba ta uzuri yake cewa tayi fushi ne kin ga iya bada uzuri kina na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma adalci duk da ita ya fi so amma kuma yake sai ta biya abin da ta lalata bai cuci wannan yace to ki hakuri ni ba zan iya bata mata rai ba duk da haka yace ta biya abin da ta bata na kwanan da ta bata na ƴan uwarta sannan a cikin hadisin Bukhari ya ila yau Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya rawaito labarin irin yadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka hada gayya dan yin kishi a kansa hasali ma sun raba gidan ne zuwa gida biyu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya rabu zuwa gida biyu kamar yadda Bukhari ya rawaito cewa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kungiyoyi guda biyu akwai kungiyar Aisha sai da akwai mata da yawa a gida irin kamar a ce family house ne da matan wa da matan kani da matan kanin kani da sauransu dole zaki ga kowa ma gida ba ko da islamiya ne ko a majalisi ba a rasa wata ga wata gang din wance da gang din wance ba haka bane wadanda dabi'arsu da tunaninsu da shekarunsu ya iri daya sai kiga sun ware sun yi kungiyar su hala su fara rigima ko kishi ko gaba da dayan bangaren al arwahu junudun mujannada to a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kwamiti ko kungiya guda biyu akwai kungiya Aisha ita Aisha ita ce kaman wato ita ce gang leader din su tana tafi kowa wayo a cikin su duk da kuma sun girme ta a shekaru da Aisha da Hafsa da Safiya da Sauda wannan kungiyar su daya daya kungiya kuma ita ce kungiya Ummu Salama da Zainab da sauran matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma daya kungiyar su kenan to sai aka zo rigima ta yi rigima waɗannan mata sai suka ce su sun lura cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya musu adalci haka suka faɗa fa duba kiga irin abun nan nauyin magana cewa ba a musu adalci me rashin adalci wai duk wanda zai kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta sai ya kintaci ranar kwanan Aisha sai ya kai mishi to su suna so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya sanar a cikin mutane cewa bai yadda a dinga kintacen sai ranar Aisha ba wanda ya niyyar kyauta kawai yayi fi sabilillah ba sai ya duba ranar da zai yi aka ce Ummu Salama ki gaya mishi wannan magana in ya zo ɗakin ki suka yi meeting suka gaya mata da tazo ta gaya mishi sai bai ce komai ba, ta gama magana tace eh gaskiya saboda Allah matan gidan nan sun lura cewa ba a yin adalci, abinda ake yi bai dace ba, ko ba gaskiya ba eh a dinga yin wa'azi a waje ba a aiki da shi a gida eh ka ji fadan mallam kanka aikata aikin shi. Ina kwatanta irin yadda wai kuke yi ne ko, to sai shiru da ce mata komai ba, ta gama bai ce mata komai ba. Da ta koma cikin ƴan kungiyar ta tace aka zo ana so a ji labari jiya kuka yi da shi, tace wallahi na je na gama duk magana ta bai ce mun komai ba kamar kina wajen. Aka ce in ya dawo ki ƙara gaya mishi, da kwanan ta ya zagayo ta ƙara maimaita mishi irin wannan tadin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle tamir mishi bai ce mata komai ba saboda hakuri da litakun shi. Sai har na uku, har aka yi kifi uku bai ce mata komai. A ran na uku ne sai ce mata ki daina min wannan magana, ya gaggaya mata mangamu har ta ba shi hakuri. Sai ta je ta ce musu to kun gani ni ba zan iya wannan fitina ba, ina nema aure na, ina nema samun matsala. Sai aka ce to yanzu ya za a yi, ce to Fatima ƴarsa da yake kauna bari mu hada baki da ita, ai ta mata sa abin da yake. Suka kira Fatima suka gaggaya mata, kin ga abin da babanki yake yi baya kyautawa kaza kaza kaza, duk muna tare mata aure ne mu a gidan nan, amma ga abin da yake ki taimaka ki gaya mishi mun san yana son ki da abin da kika faɗa baya ƙi miki wannan. Ta je ta ce matan ka sun aiko ni akan cewa gashi abin da kake musu. Aka gaya mishi sai ce Fatima ta ce na'am baba, yace kina san abin da nake so, yace eh, tace to ki so Aisha, wannan matan ki rabu da su kawai. Sai aka samu Zainab bintu Jahsh wanda ita ma dama tana da baki kusan duk a cikin matan, ita ka yake take iya rufe bakin Aisha idan suna musu suna ta tabbaki, to ita ce ko take da abin da ta iya faɗa ha Aisha ta shuru. Zaka ce zan je da kaina, yanzu ta gaji da sakon ko, sai ta kama hanya ta tafi ta same shi a ɗakin Aisha. Ranar kwana Aisha, Aisha take cewa ina zaune kawai na jingina kaina a cinyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, fa idza Zainabu dakhalat alaina bighairi idnin, sai ga Zainabu ta shigo babu izini, babu sallama, babu in shigo, kawai ta banka da musu labule, kawai ta shiga ta tsaya, kawai ta dango kwakwaso kenan ko, misali. Ce lafiya, ta ce na zo ne in ce maka idan Aisha nan ta riga ta mallake ka, to mun ba za mu yadda ba. Ta faɗa shi wata magana kwatankwatan haka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwanci kawai yana kallanta. Aisha ta miƙe ta ce ki fita a idanmu, ki fita a idanmu mu rufe. Kin mallake mana miji, kin hana kowa sakat a gidan nan, eh haka ake yi fi sabilillahi, ana cewa ƴan malamai kaza 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 kaza. Sai ta gaya mata maganganu, tun Aisha tana shiru ita ma ta fara mayan mata. Shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune kawai yana murmushi bai ce musu ku ci kanku ba, har sai da Aisha ta kure ta tas, sannan yace lalle ke a gida Abubakar ne, bai hana su ba. Shi zama malamai suka ce yana da kyau idan mata suna fada a gida to a bar su dan fada su huce, kar a zo kawai a gimbe su, a dan bar su dan fadi in dai ba za su fadi magana ta magudanci ba, saboda akwai abin da yake fara kin huce shikenan. Ko mun gane, saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale su yace a bar su fada abin da za su fada, watakila su huce. To shine Umar dan Khattab yake bada labari, yake cewa lokacin da mata suka yi wannan jangon din a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine sai yake cewa yace asarabbuku rabbukum in talaqakunna an yubdilakum azwajan khairan minkunna, shine kuma Allah ya saukar da aya ya goyi bayan wannan ra'ayin na Umar dan Khattab radiyallahu anhu. Haka har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Bukhari yake cewa, ko kuma in ce Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, annabi ya ce ai idan kina fushi da ni ina ganewa, idan ko muna zaman lafiya ina ganewa. Wato idan ya mata wani abu bata ji daɗi ba sai ta fushi irin na ɗabi'a, ya ce ina ganewa saboda zan ga ko rantsuwa zaki baki a ambaton sunana. Idan ana zaune lafiya ta gurin kwa, sai ta ce wa rabbi Muhammad, na rantse da ubangijin mijina Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan ko tana fushi da shi sai ta ce wa rabbil ka'aba, na rantse da ubangijin ka'aba, ba ta faɗi sunan shi ban tana fushi. Haka take. Sannan wata rana da Aisha da Hafsa sun taba hada baki wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce idan ya shigo wajenki, saboda in ya je gun Zainab ita tana da kyauta, sai ta aje mishi zuma, yana kuma son zuma, in ya je ya sha. Sai suka ce to idan ya shigo wajenki da Aisha da Hafsa, in ya shigo wajen kowace a cikinmu, dama kullum bayan la'asar yakan bi daki daki ya gaisa da su kafin ya tike yayin da zai kwana. Ce to duk wanda ya zo wajenta da ya yi magana, kike bakin shi yana wari, me ya faru ce wannan zumar da ya sha to zuman ta ci kashi ta ci abu mara kyau shi yasa da ta haifar da ruwan zuman sai zama yana wari shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya tsana a duniyar nan irin ajuwari a jikinsa saka yake da yawan yin asuwaki yake sanya tarare annabi sallallahu alaihi wasallam yake sanya tarare har ya dinga diga a gashin sa kamar yadda ruwa ke diga a gashin mutum idan yayi wanka tarare haka yake diga har ya stainin masa rigar sa har ya mishi tabo a dabbare dabbare haka a jikin rigar sa saboda baya son wari me yasa saboda kullun yana ganawa da malaiku malaiku kuma ba su san jin wani abu mara dadi to da su da yazo suka ce masa ai yana shigo a ɗakin Hafsa da yayi mata magana sai tana kauda baki tana toshe hanci me ya faru tace wani wari nake ji in kana magana yace ko ce amma ba abin da nayi ba tace me kace las yace zuma ce kawai na sha a ɗakin zai to shikenan wannan zuma da aka baka yayi mara kyau ce an baka zuma mara kyau kai kuma da irin halinka duk abin da aka baka kawai ka kai baki yace to insha Allah ba zan ƙara shan wannan zuman ba yau ɗakin Aisha ma ta saki nemi ta mishi wannan magana to shine Allah ya tauna musu asiri cewa wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sirranta wa ɗaya daga cikin matan shi ya gaya mata cewa ba zan shaki san zuma ba a bisa riwaya dake cewa zuma ne kenan a wata riwaya kuma tarayya da yi da Mariya sai da ya gaya mata ya ce amma kake gaya ma kowa yana fita sai ta kira Aisha kuma ta gaya mata kinji abin da ya ce amma ya ce kar na fara shine sai Allah ya bada labari cewa ai yana zuwa sai ya ce mata waye ce ki faɗi abin da na faɗa miki ta ce waye gaya maka yace ai an ce kin ce kaza ma kin ce kaza arrafa ba'dahu sai ya gaya mata wani sashen abin da ta faɗa wa arada an ba'din sai ya bar sauran idan kika ji labarin an yi gulmaki kake ba ki faɗi duk abin da kika ji sai ki faɗi wanda zai iya faɗuwa sauran sai ki bari sai ki ba wanda ya gulma cikin damuwa ko har da kaza ma ta ji ko bata ji ba kin arrafa ba'dahu wa arada an ba'din ko mun gane so dan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu yaji ya bar gidan ya fita daga cikin gidan ya bai zauna a masallaci sai da ya wata guda bai shiga gidan ba wata daya kwana 29 bai shiga masallaci bai shiga cikin gidan ba hankalin sa ya tashi suka yi ta kuka kowa ta je ta gaya babanta ta gaya wa danginta sai da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wata daya cir bai shiga gidan ba shine sayyidina Umar dan Khattab ya zo yayi ma Hafsa fada yace dama tuntuna nake gaya miki cewa ki ba a hankali yanzu ga yinan ana tare irin cewa annabi ya sake ku domin wata rana Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana zauna a gidansa sai yana lissafin kudi ya dawo daga kasuwa sai matar shi ta saka baki a lissafin sai ce waya saka bakin ki a harkata ki daina shiga min harka sai ta ce kai kuma waye da za a ci zaka ce kana magana ba za a maida magana ba ya daka mata tsawa sai ta mata mai mishi da tsawa yace ni ne mai gida ko ke in yi tsawa ki mayar tace to waye kai tace annabi sallallahu alaihi wasallama fa inna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam la yuradzina ai annabi ba yana magana mata su mayan mishi ya fada wa inna ihdahunna la tahjuruhu al-yawma hatta al-ghad tace kai barin ga maka ma wata matan ma takan kwana ta wuni annabi na mata magana ba ta kula shi sai ta mishi murgudan baki kawai da gatsine da tsaki sai Umar ya girgiza kai hankalin shi ya tashi ya ce to laqad khabat hafsatu wa khasirat in ko matata dake gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hafsa tana cikin wannan badakala to ta shiga uku ta lalace daga nan sai ya dauki kayan shi ya saka kayan shi na fita kuma sai ya sa babbar riga ya dauki takalmi ya saka hula sai ya tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana juya ya shiga dakin Hafsa ya kira ta yace da gaske ne wai ɗaya daga cikin ku sai annabi ya magana ta mayan mushi annabi ya yi magana ta mayan mushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata magana ta kyamsawa wuni guda tace kware ko da gaske ne yace laqad khifti wa khasirti ke ku kin shiga uku kin lalace yace yanzu nan ke kin yadda ki fushi da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya shiga mushi fada ki halaka afata amanina an yadda Allah li gadabi rasulihi fatahliki kin yadda Allah ya shiga mushi fada ne ki halaka yace to daga yau na hana ki kar ki sake annabi ya sake yin magana ki mayan mishi da mara dadi ko kuma ji labarin an ce kin kwanakin wuni ba kya magana da shi yace kakka kuma ki dame shi da bani bani la tastakthiri min su'ali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kar ki dame shi da bani kaza abinda kin san bai da shi yace in ba ki da abu ni ki tambaye ni ni baban ki Umar ki tambaye ni wasalini ma badalaki sannan ya sake mata fada yace wala ya gurran naki an kana jara take awda'a minki wa ahabba ila annabi sallallahu alaihi wasallam iridu aisha kar kuma ki damu cewa wannan makwabciyar taki annabi ya fi san tafiye da ki na sani ya fi san aisha to kada ki damu kar ki damu ke dai ki kokari ki mishi biyayyar da ta kamata ki samu darajar cewa ke ma uwar mu menene wannan fadan da ya mata ashe dubba ta ji ba ta ci gaba da shiga wannan badakala har aka zo aka yi musu wannan to shine sai ya dawo yake ce mata bana ja kunnanki ba ki ji ba tana ta kuka yake gashi ne yanzu gari ya waye ki ina fata mun gane wannan to wannan doguwar kissa ce da ta faru Umar yake bada labari yace to ai ni na ma ce ina ma da Allah ya canza mushi da ku gaba daya shine fa Allah subhanahu wataala bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakuri ya yafe musu ya dawo gidan kuma ki ji wani irin abin nan na mata samun wuri irin da kiyama ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gidan sai Aisha take cewa ya Rasulullah ka ce wata daya zaka yi kuma kwana 29 me ya kawo ka yau kuma sai murmushi kai ya ce inna mashharu 29 ai da ma wata kwana 29 ne tana kirge da kwanakin 29 ne bata expecting ishi sai gobe kenan sai ya shigo ai kwanakin ba su kare ba kinga mujarradin cewa tana kirgawa ya nuna cewa tana cikin damuwa amma da haka tana da karfi har da ta iya gangancin ta mishi wannan magana ba ta tsoro ya ce to shikenan na ƙara wata ɗaya ba to shine da suka dawo sai annabi ya tara su yace Allah ya bani umarni ya ce in ba ku zai wanda take son a zauna lafiya da ta a gidan nan ta daga hannu za ta yi hakuri da halin yau da gobe yau a samu gobe ba a samu ba domin Aisha ta ce muna ganin farin wata mu sake ganin farin wata ba tare da an daura tukunya a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman wata uku kenan ko makamancin haka sai dai abin da ya samu dan dabino ragowar gurasa dan abin da aka kawo musu kyauta ko makamancin haka amma dai a ce da ake a daura da safiya a daura da rana a daura da magariba yadda mu muke a gidajen mu to ba a yi haka a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ta hakura da haka to ta hakura wanda kuma ba za ta iya hakura ba ta daga hannu ita ma a bata zabi ta tafi gida a sake ta dukkanin su kace sun zabi su zauna lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan to wannan kisa da nake ta gaya muku tana cikin sahih al-bukhari da wancan kuma littafin al-imamu ibnu majah inda ita ummu salama ta shiga ɗakin hafsa ba tare da sallama ba har take ce mishi hasbuka idza qalabat lakabnatu abibakarin zurai ataha mu ya ishe mu irin abinda muke gani cewa ai gidan abubakar ta juya maka hankali hankalinka ya juya kanta to wata rana haka nan kuma ila yau sauda daya daga cikin matan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama ta kawo ziyara gidan Aisha to tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai annabi ya zo na tsakankanin su wannan na dama wannan na hagu sai Aisha ce ta kawo mata abinci tace bismillah sai tace bazan ci ba bismillah tace bazan ci ba tace ai ku wallahi sai kin ci ko ki ci abincin nan ko kuma da bai shi in shafa miki shi a fuska la ta'kulinna haka tace la ta'kulinna aw la ulatikhanna wajhaki wallahi ko ki ci ko kuma in goga miki shi a fuska haka imamu annasai ya rawaito a cikin sunan kubra a ce matan mijinki ko kishiya ta zo ɗakin ki ko ta zo gidanki in gidanku daban ne ki kawo mata abinci da kici tana tsoron ko kin sa mata wani dan dabarun ku na mata ko ba yadda ke kuma ki fusata ki ce wallahi ko ta ci ko kuma ki danna fuskar ta a cikin kwanan abincin duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kallon su wata rana Hafsa ita kuma a irin nata take cewa take suna fada da Safiya sai ta ce mata yar Yahudawa domin Safiya babanta sarkin Banul Mustalik ne ba Yahude ne har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Hafsa ittaqillaha ya Hafsa kiji tsoron Allah ki ne fadan muguwar magana saboda ana fada to haka ita ma Aisha take ce mishi wata rana malaka wal Safiya ni wallahi ban san abin da ka gani a jikin Safiyar nan ba saboda Safiya an ce mace ce gajeruwa ita kuma Aisha tana ganin tana tafi wancan tsawo tafi ta kyau wataƙila tafi ta asali ba haka ake cewa a ce an rasa abin da ya gani a jikinta matar shi ta gida ko uwar gidan shi tafi ta komai tafi ta asali tafi ta kyau tafi ta hankali tafi ta amma kuma maza haka Allah ya yi su bai da aka iya da halin maza su ma shi ma wata kila bai ma san shi ma abin da ya gani din ba da ba a tike a tirke shi a ce sai ya fada ba zai bada wata amsa gamsasshiya ba ko mun gane to waɗannan hadisan suna nan da yawa kana cika ku da taɗi da yawa suna nan da yawa da yawa waɗannan duka misalai ne kawai daga gidan annabta daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mun kalli waɗannan hadisan zamu iya tsintsinta wasu ka'idoji ko wasu ababan lura wannan zamu amalanci wannan dabi'a. Kar ku manta tun farko mun faɗa cewa shi kishi din dabi'a ne. To abin da yake dabi'a baka iya raba mutum da shi, yanzu babu yadda zai mutum ya rayu a ce bai yin bacci ko bai yin cin abinci ko baya fushi ko bai ki bai so. Dole waɗannan ɗabi'u ne da sai an samu dan adam da su. Duk wanda ya waye gari misali baya yin bacci, da za a ce tafi gun likita a duba hala yana da wannan rashin lafiya, ko a ce wani wanda kullun dariya kawai yake baya fushi, za a fara zaton mishi hauka, ko a ce mutum kullun cikin fushi yake, za a fara tunanin to anya wance ko dai an mata wani asiri ne na fushi. Dole sai in akwai fushi akwai farin ciki, akwai fushi akwai yunwa, akwai koshi, akwai bacci, akwai tashi, duka wannan ɗabi'u ne dan adam baka iya raba shi da su. Sai dai a san yadda za a yi manajin din su yadda zai ci moriyar su. To haka ɗabi'ar kishi ba a raba ƴa mace musamman da ita, sai dai a san ya za a yi a gudanar da ita yadda ya kamata. Da gaskiya abin da mu lura da waɗannan shine na farko cewa kamar yadda na ambata a baya cewa ɗabi'ar kishi ta tabbata hatta ga manyan mata, wato darajar ƴa mace ta fuskar shekaru ko ilimi ko asalinta ko darajar mijinta ko darajar ta agun mijinta ko duk wani abu take takama da shi, wannan bai sa ta rabu da wannan ɗabi'ar, wato ba ta girma ta wuce wannan ɗabi'ar. Kin ga ai maza suna iya girmama wata ɗabi'a, inda akwai namijin da zai girmama misali zai girmama zuwa ta ɗigun budurwa ko yana so ya aure, shekarunsa da matsayinsa sun wuce a ganshi ya je taɗi a ƙofar gidansu budurwa, ba haka bane? Sai dai ya aika wani masakataren shi ko masinjansa ko kuma kawai a yi haka nan ba tare da an yi irin an fahimci juna ba da ake cewa. Duk da kika yadda kanki zaki auren babban mutum, kina karamar shekaru yake auren babban mutum, sa'an babanki ko abokin babanki, ba za ki samu irin wannan kwalisan da ake saurayi da budurwa ba, ba za ki same ta ba tunda shekarun shi sun wuce ya yi wannan abin girma. To su ko iyayenmu mata ba sa wannan girman maki shi, ina jin za ku yi dadi akan wannan tunanin ko. To haka nan kuma tunda fitra ce ɗabi'a ce, to ba a kyamata, bai zama dalilin kyamata. In muka lura a cikin dukkan hadisan babu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fushi da wata saboda mujarradin kishin. Akwai inda Aisha din sai da tunkuɗe ta san da ya fita din nan ya je dawo, amma ya tunkuɗe ta ne saboda ya bugi kirjinta ya fita mata da shedanin da ya dame ta din, ba wai dan ta yi kishin ba. Duk kishin da suke yi yana ba su uzuri akan cewa ɗabi'a ce, babu yadda aka iya da su. Sannan mun ji cewa shedan ne yake zugawa, ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha'i wal-munkar wa yasuddukum an dhikrillahi wa anis-salah. Shedan ne dai ta zuga ki, yana nuna miki cewa in kika hakura an cuce ki, ya kamata ki ma ki nuna cewa ki ma isasshiya ce, ya kamata ki kai duka, ya kamata ki yi abin da za a daina raina ki. Shedan ne dai ta zuga ki to ne kike ja ka sai ki a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ko in kina tsaye ne sai ki samu wuri ki zauna, ko ki tashi ki bar wajen, ko ki tuno wata falala da Allah ya miki wanda bai mata ba, ki tuno wani abu da Allah ya miki, fa ma atani Allahu khairum mimma ataakum, ki tuna abin da Allah ya miki na falala, kar ki biye ma aboki husumaki. Yana da kyau a gane cewa duk da wannan abin an ce ɗabi'a ne, amma idan kika je garin ɗabi'ar kishi kika yi mata barna, kika halaka ta ko kika ji mata rauni ko kika shiga kika fasa wa tibinta tabariya, kika fasa mata tibi ko mai suna wurin da ake aje turare show glass, ko kika je kika kai mu show glass din nan tabariya kawai kika rusa shi, to duk waɗannan sai kin biya a bisa dokar shari'a. In kika kashe wata saboda tana son mijinki, ko kika kashe ɗanta ko ɗan mijinki ba ke kika haifa ba, ko kika rusa mata ɗaki, ko kika fasa mata mota, to an biyo ki bashi sai kin biya. Saboda yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce din nan, wato a biya kwanan da Aisha ta fasa. Haka malamai suka ce lalle sai an biya. Maza wajibi ne a kansu su yi hakuri da kishin mata, su kauda kai matukar ba ya wuce ɗabi'a ba. Jiba wancan da muka ji cewa Ummu Salama har sau uku duk inda kwananta ya zagayo za ta zo ta faɗa mishi maganganu, ta tsare shi ta turke shi, amma duk da haka bai kula ta ba, yana ta kauda kai. Jibirin abin da Aisha ta yi mishi ya kauda kai, jibirin da wacce ta yi mishi ta kauda kai. Sannan kuma yana da kyau maza su gane ƙauna yake kawo wannan kishin. Matar da ba ta ƙaunar mijinta ba ta kishi a kan shi, za ta ƙi damuwa ne. idan a ce wata wadda Allah ya jarabta da auren wanda ba ta so, ko ya tashi auren wata, ko ya auro wata, za ki ga ita ba ta damu ba, saboda ba shi ne damuwar ta ba. Da haka fahimtar cewa kauna ke sa ta yi kishin, ya isa ya sa a yi mata uzuri, a ba ta uzuri cewa abin da take yi ya zama mata dole ne bai da ta iya. Sannan kuma yana da kyau duk abin da zaki ya zama kin yi shi tsaka-tsaki, tsaka-tsaki, wato babu zakewa babu gazawa. Idan kin ciza ki hura, inda zaki haƙura ki kau da kai, ki yi datta ku da yafi, amma yana da wahala. Wala in sabartum la huwa khairul lisabirin, ko zaki haƙuri ya fi alkhairi ga masu haƙuri. Amma kin ga sai aka ce lisabirin, ba a ce lilmu'minin ba. Ashe ba dukkanin mu'mini ne suke da haƙuri ba kenan? Ana iya samun mutum mu'mini amma ba yi da haƙuri, ana iya samun mace musulma amma ba ta da haƙuri. To za ta rasa falala haƙurin amma ba ta rasa imaninta ba. To idan ba ta samu wannan falala ba, sai a yi haƙuri da abin da take gudana a kan shi na rashin haƙuri, kuma sai a guji ɓacin ranta, kar a taimaka wa shaidaninta a kanta. Duk abin da miji ya san in ya yi za ta shiga cikin ƙunci, to sai dai na yi. Ya daina yi abinda zai sa ta cikin damuwa, don wata haka ma sai ta je sai jininta ya hau, abin za a je a gwada a ce jininta ya cilla, a yi ta ba ta ƙwayoyi ta kasa bacci. Da ke kuma a matsayinki na sayyida, uwar gida, akwai abin da ya kamata ki kiyaye. Ki zama mai kau da kai, ki ji kamar ba ki ji ba. Irin abin da misali yanzu mata suka shahara da yin shi na tajassus, leƙen asiri. Ki ta duba wayan miji in ya fita sallah asuba, ko ya shiga wanka, ko wane ne, kina neman ki ga me ya rubuta, me aka rubuta min shi, waye kira shi, waye kira, wannan zaki zaka ki fituna ne, ba yi da amfani haka. Domin irin wannan bincike da ma shari'a ta hana bincike akan abin da bai dame ka ba. Sannan kuma duk abin da zaki gani, in baki gani ba, oho, baki san ana yi ba. Amma daga ran da kika gani, kin hana kanki zaman lafiya kenan. To dan me zaki je ki gano wa kanki abin da kin san cewa damun ki zai, babu buƙatar ki je ki ga abinda daga baya zai dame ki. Haka bibiya, kun ga Aisha inna ta bibiyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ta zo ta ga da kanta take cewa ashe abinda kake yi daban da abinda nake tunani. Da haka bibiya ba yi da amfani. Sannan kuma wata magana mai muhimmanci, ƴaƴan uwa masu albarka, iyayenmu ku san wannan, saboda mijinki zai auri mace ta biyu, ko yana son wata mata, wannan bai nufin ya fasa sani. Ku kalli matsayin Aisha din nan, Annabi sallallahu alaihi wasallam mun faɗa cewa an tambaye shi wa ka fito, yace Aisha. Amma kuma wannan bai hana shi ya auri wata a kanta ba, kuma bai fasa santa yadda yake santa ba. Don ki gane wannan ɗabi'a ce da Allah ya yi maza a kai. Asali game da maza shi ne su auri mace fiye da ɗaya, shi ne asali. Domin Allah ya fara ambaton fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i, sai ya fara da ambaton masna, ya fara da ambaton biyu-biyu, uku-uku, hur-hudu, sannan ya ambaci ɗaya-ɗaya. Ku kalli a ƙabiyar Fatima radiyallahu anha. Fatima, nana Fatima Allah ya ƙara mata yadda, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kare ta, ya hana a yi mata kishiya, saboda ba za ta iya zama da kishiya ba, tana da damuwa sosai, kuma yana ƙaunarta ƙwarai da gaske, kuma duk wanda ya cutar da ita kamar ya cutar da shi ne. Da haka ya hana Aliyu ya aure. Da haka Aliyu radiyallahu anhu bai yi ma Fatima aure ba tsawon rayuwarsu da suka yi. Amma kuma bayan tara su, ɗan uwa masu albarka, ko kun san cewa sai da ya aure su tara, da ya aure ya tara mata hudu, wata ta mutu ya ƙara cikewa, wata su ɓata ya sake ta ya ƙara cikewa, da aka lissafa sai da ya mata tara. To yanzu muƙaddara misali, ke ce yanzu kike rayuwa da mijinki daga ke sai shi, kika hana shi sakat, kika hana shi yin aure. Idan Allah ya akwai rabin shi ne ya auri wasu mata, kuma su haihu tare, ko su zauna zaman aure tare da shi, in dai Allah ya rabin shi ne, Allah zai iya kawo miki sanadiyar mutuwa ma, sai ki faɗi ki mutu, shi kuma ya ta gwangwajewar shi, ba dole ma sai ya tuno ki bayan miki addu'a ba. Kuma ƴaƴankin nan, waɗannan matan su za su riƙe su. Kuma mu ji tsoron Allah, ƴan uwa masu albarka, yanzu kowa tana son ƴarta ko ƙanwata ta samu miji. Kuma ko da miji ne da wata mata ba, ki da mai yake ta aure shi ba. A lokacin kuma sai a ce ai ya halasta gare shi, ai daidai ne wallahi, ai ya halasta gare shi, ai sunna ne. Amma ran da kuma mijin yake yake son wata to ranan kuma shi munafiki ne kun ga babu adalci ki tuna ke ma san da zaki kai yarki ko kanwarki gidan mijin wata da kuke cewa ko ita ma wannan watan tana da ƴan uwa tana da uwa tana da kanne da yayi su ma inda za su haɗu ta hana auren nan yayi ko kuma ko da yayi su hana shi yin dadi zaki ji dadi ba zaki ji dadi ba to irin yadda kuke cewa ciwon yamata na yamata ne wannan magana kuna fadanta ne kawai don san zuciya ne kasa kuke fadanta da ya kamata a ko ina ai aiki da ita kuma waƙiyar rayuwa ya tabbatar da cewa ba zai yiwu a ce kowanne miji mata ɗaya zai aura ba zai yiwu ba saboda yawaitar mata dama annabi ya ce karshen duniya za a waye gari mata za su yi yawa har ya zama namiji ɗaya yana kula da mata 50 yana da mata 3 yana da ƴaƴa 8 yana da marayu 6 ga baban shi ga matar baban shi duk waɗannan an mutu an bar mai su ga dangi ga ƴan uwa ga kanni ga yayi duka shi kadai ba haka yanzu maza suke rayuwa ba duk inda kika waye ga yanzu haka zaki ga maza suke rayuwa irin wannan yanayi ya ci da ƴaƴan shi ya ci da matan shi ya ci da baban shi ya ci da kannan shi duka to kuma duk waɗannan da za su samu mazan aure shi ma da bai samu sassauci ba to dan haka ku daina kyamar abinda Allah ya halatta ku daina babu kyau shiga hurumin Allah Allah ya halicce ku da ɗabi'ar ku yi ɗabi'ar ku amma kar ki yi abin da zai nemi ya shiga cikin haƙƙin Allah saboda wata wadda inda an juya abin ke ma ya zama ke ce yarki ko ƙanwa kike da buƙatar ta yi aure kuma wanda take so yana da mata za ki ga cewa za ku yi ruwa ku yi tsaki ku yi ruwa ku makarbiya sai an yi auren to me yasa idan ku ne za a yi wa ba za ku sallama wa abin da Allah ya ce ba da haka sai an yi abin daidai wa daida kada a yi abin da zai je ya abin nan sannan kamar yadda na fara faɗe kada wannan ya sake ce ai shikenan yanzu baban su Ammar baya suna har yanzu akwai son amma Allah ya zuciye shi da fadin da zaka iya son fiye da mace ɗaya ne ki rage kokari ki maintainin matsayin ki a zuciyarsa kuma ya zaki maintainin matsayin ki a zuciyarsa shine ci gaba da girmama shi da mutunta shi da kauda kai a kurakuransa da gazawarsa wannan zai sa ya ci gaba da ganin mutuncin ki wani daga baya mako sai kiga yazo ya zama guilty ya shiga damuwa yana tsammanin zaki shigo zaki kawo fitina da matsala sai ga kinna da taku sai kiga jikin shi yayi sanyi sai jikin shi sanyi ya fara burin kunya ba haka muke yi ba to sannan a cikin hadisin al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da Hakim ya fitar da shi da Ibn Hibbana daga Jabir dan Atik Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle a cikin kishi akwai abin da Allah yake so akwai abin da Allah baya so kishin da Allah yake so ayi shine al-ghayratu fir-riba idan kina da kokonto kina da hujja akan ana yin wata badala ana yin wani mummuna abu kamar kina da hujja akan mijin kina yin wani abu da ya kama da fasikanci ko rashin gaskiya to a irin nan kina da hujja ki nuna fushinki amma akan abin da ba haka ba akan aure ko akan kamala to babu wannan hujja sannan yana da kyau ya zama musamman ga maza idan mutum yayi makara ko yayi wani abin da yake bukatar fasara to ya fassara meye dalili kamar yadda Aisha dinnan annabi fassara mata cewa ai abokina ne mala'ika ya zo kuma kin san ba zai shigo ba shi ya kira ni kuma na fita ne cikin san dadin kanta shi ke daga bacci to idan kai dare kada ka ce kuma na koshi bana jin yunwa ga abinci kuma ya kamata kai isleni aina ka dade kuma me yasa baka jin yunwa kada kai ka ce Allah ni rabu da ni bacci nake ji to in mutun yayi haka zai ƙara kunna wuta fitina ne kuma irin nan wajibi ne mutun ya zama ya faɗi gaskiya yadda manzo Allah sai kai mai faɗa mata gaskiya karara bai mata wani inda ko ƙarya ba ko da a ce ya gamu da wata ne sai ce wallahi wata ce wata na gamu da ita baiwa Allah ina ga za ku ɗaya da ita wallahi ni wallahi saboda ma kama da ta yi da kini ina ƙaunar ta wallahi duk halin ku iri ɗaya ne haka mace mai hankali almar'atul aqila kamar yadda malamai suka ce cewa yana da kyau ta zama kada ta wuce makaɗi da rawa wajen bayyana kishinta ta zama tana yin shi sadda kamar yadda Aisha take saboda Aisha ta kasance mace ce mai hankali da hangen nesa kin ga da kai kishin ta ga ba zai kai ta ba sai ta koma kawai tambaya akan hadisi da yace mata karja aki shaytanu sai ta ce a da ma ina da shaydan da kaje makabartan don Allah wata addu'a kai musu sai ta koma neman karatu ta manta da wancan labarin to ya zama kin iya switchin zuwa wani abu wanda zai nuna cewa ba damuwa bane, kawai kice haba baban Samira, wallahi ni wasa ma nake maka, ki mai da abin kawai ya amanta da magana, ko mun gane kar ki wuce da garan kin ga cewa zai fushi ko zai reacting irin naki, to sai ki juya dan mutum da ya baya fada sai an samu fushi daga bangare biyu. Daga cikin wasiyoyi da magabata suka kasance suna yi ma ƴaƴansu in za su kai su gidan miji, kamar yadda aka ruwaito a cikin littafin Ulul Akhbar na Ibn al-Athir, na ya ruwaito labari daga wasu daga cikin magabata, yana ce mu ash da zai mata aure, iyaki wal ghaira fa innaha miftahu talaq, yace a hirdinki ina raba ki da kishi mara ma'ana. Kishi mara ma'ana shine dan mabudin saki. Mata nawa ne a wannan zamanin da muke rayuwa, ina jin kowa ta iya bada misali wanda akan irin wannan kishin tayi asaran mijin gabaki daya, na ya kwanta lallaba wacce din ta shigo a hadu a taimaki juna a rufa juna asiri, sai ta je ta yi abu hayya wuce na hankali har shi kuma ya riga ya gamsu sai ya auri wacce din, a ƙarshe haka a sake ta ko a kore ta ko a wulakanta ta, kuma wacce din ta zo ta zauna da mijin. Kin ga kin wa kanki biyu babu kenan, ta kwace mijin kuma ta kwace hala ƴaƴanki ma, mijin ya sallame ki kuma ya bata ƴaƴanki, yanzu in ta rike su da kyau da amana sai su zama sun fi kaunata fiye da ki, ta samu ladan su, kuma nan gaba in sun girma za su yi aure sai wanda take so su aura, za su aura ba sai wanda kike so ba, kai wani ma in za su zo su gaishe ki sai sun nemi izinin ta, ko ba ku taba gani da haka ba, mace ta gudu ta bar gidan mijinta saboda kishi, ta ki zama a auro wata a saka ta a gidan a bar mata ƴaƴanki, ƴaƴan kuma ta rike su bayan shekara 20, ki dawo kina roƙonta don Allah ki turo mini wani, ina so ne magana da shi, shi kuma yanzu ita sani a matsayin uwa, ke dai kawai uwar shi ce biologically kin dai haife shi, amma uwa ta mishi tarbiya wacce ce, kuma din da ya kai ki wannan shine rashin hakuri da rashin sanin ya kamata. Mun ji kuma yadda Umar shi ma ya je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma Hafsa wannan wa'azin da ya mata, daga cikin wa'azin yace mata karki damu saboda an fi son wanci, kun ji gaje gidan ƴarki take gidan miji wa'azin da zaki mata kenan, kina mata cewa katta damu ita dai ta rike zaman aurenta, karki ce duk abin da za a yi ki tabbatar ke ce ƴar muwa a gidan nan, bari za mu san shirin da zamu, wallahi bai isa ba, bai isa ba, yaushe ma aka haife shi, yaushe ma ya samu arzikin kaza kaza kaza, karki ziga ta abin da za ku je ku kwana ciki. Sannan yana da kyau mu san cewa musamman ga maza akwai bukatan ya zama namiji yana da alqudratun nafsiyya ala dabtin nafs, wato idan mutum zai aure fiye da daya ba yana bukatar kawai financial stability bane, a ce yana da wadata arziki, yana da wurin da zai saka su, yana da wadata kadai, ba wannan ba, har ya kamata a ce yana da karfin kwakwalwa da karfin hankali da dattakun da zai iya managing din mace fiye da daya, in ba haka ba ya kamata ya hakura da daya ne, domin wani za a zo gidan shi a yi ta rikici yar sai da zai salwanta, sai dai ya fita ya ba su waje, ko kuma shi ma ya zauna ya ta kuka, za su wanda kawai sai dai zauna ya fashe da kuka ya ce wallahi sai da babata ta ce min kan ne auren nan naki, baki ne ya kama ni, si ta fitina si ta fitina, har ɗaya ta fita ta ɗauko wa ɗaya ɗan sanda yana zaune, da kin ga wannan ai ya zama abin nan ya zama fitina wannan. Sannan a ƙarshe ƴan uwa masu albarka, daga cikin abin da za ki yi wanda za su rage miki zafin kishi, ki sa ki iya manajin ɗin kishin ki akwai addu'a, addu'a ki dinga gaya wa Allah. Ummu Salama da muka ambata kyakkyawar mace ce cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da manzo Allah ya aika Hatim ibn Abi Balta ya ce yana son ta, kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari Sahih Muslim amin, sai ta ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin uzurin ta, ba ta ce ni mace ce mai zafin kishi, da haka gaskiya ba na jin zan iya zama da kishi, kai kuma kana da mata, sai ce kake damu zan miki addu'a Allah zai rage miki wannan zafin kishin. To kuma sai da aka waye gari har tana kyautan kwananta ma Aisha, har in aka kawo wani abu aka bata sai ta raba ta kara ma Aisha rabin, saboda Allah ya cire mata wannan zafin kishin. Malamai suka ce daga cikin addu'ar da ake yi wanda ke da tasiri wajen rage zafin kishi, ki dinga karanta fadin Allah, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwana allazina sabaquna bil imani ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم wannan gillan lillazina amanu din Allah karka sa kyashi a cikin zuciyarmu game da muminai kina kyashin wata mumina ta zama matar mai gidanki to Allah zai rage miki wannan mummunan kishin ya zama kishin naki ya tsaya iya dabi'a ne ta bangaren maza wajibi ne namiji ya zama da kishi akan iyalan shi kishi ta hanyar tsara mutuncin su tabbatar cewa sun rayu cikin tarbiya sun fita cikin natsuwa sun je inda ya kamata su je ba su saki jiki da ajanibu ba sabai sun kasance suna da kishi mai tsanani Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu ya kasance yana da zafin kishi matar shi ta taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fita bayan gari za ta yanko ma dokin shi ciyawa annabi ya ce ki zo mu rage miki hanya mu baki abun hawa daya a cikin ababen hawa tace ba za ta hawo ba tace saboda na tana kishin Zubair mijina tace ta gaya mishi sai yace ai ba zan kishi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Bukhari wanda ya rawaito daga Jabir da Abu Huraira annabi ya yi mafarki ya je ya shiga aljanna ya ga wani bene ya tambaya aka ci mishi wannan gidan Umar dan Khattab ne radiyallahu anhu sai ya ga wata mata daga cikin hurul ain tana alula a kofar gidan sai maza ya wuce sai Umar da ya ba Umar labari sai Umar ya ce me yasa ka wuce ce saboda na san zafin kishin ka ban so in ga matarka ta aljanna sai Umar ya fara kuka yana cewa alayka azaru ya rasulullah haba manzon Allah yanzu kai zan wa kishi a sanadiyar ka fa na samu aljanna sazu dan ubada aka ce saboda zafin kishin sa bai taba auren mace ba zawara ba kuma ya auri mace budurwa ya sake ta ba wanda ya sai aure ta kan aure ta sai ya kashe ka saboda zafin kishi akwai da aka bazawaran shi sai dai ta shawo a gari ba a auren bazawaran shi saboda zafin kishi akwai wani mutum mai suna Abu Muslim Al-Khurasani wani babban jarumi ne idan ya auri mace kuna jin wannan idan aka kawo ta gidan aka shiga ba ta sake fita daga nan sai makabarta saboda kawai ya ganta kuma raƙumin da aka kawo ta akai siddin raƙumin nan take za a fura siddin a kona shi raƙumin kuma a yanka shi a cinye yace kada wani namiji ya zauna akan raƙumin da ta zauna kamar a ce yanzu motar da aka kawo ki amarya sai kai a banka mata wuta a kona ta ko a kai ma yan jaribola kawai ci fisis dinta a kai ta nan mai sunan kasuwancin fanteka a kai ta fanteka kawai a kai kata da ita a sai da ita fisis saboda kada wani namiji ya zauna a sudin da ke a kan kujerar da amarya shi ta zauna saboda zafin kishi to haka mutanen da suke kuma ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Ahmad ya rubuto da An-Nasa'i annabi yake cewa mutane guda uku ranar alkiyama Allah ba zai kalle su ba ya lissafa daga cikin su akwai al'aquli walidai wanda ke saba wa iyaye wal mar'atul mutarajjila da mace mai yin shigan maza mai sa kayan maza da dabi'a irin maza da zama a cikin maza wanda bata da kamun kai sai annabi kuma yace wadda yu da kuma namiji mara kishi wanda bai damu matar shi ga tana magana da kowa tana hulɗa da kowa ta shiga nan ta fita cin ta shiga kasuwa ta shiga ko ina ba ruwan shi sai a ce me ai ni na yadda da ita we are civilized ai ba komai irin wannan ƴan bokun namu na yanzu ko ta gaisa da maza yana gani ta wannan kiss a kumatu yana gani saboda kunan kuna Kaduna ne garin musulmai shi yasa an kuka je kudancin Najeriya ko ga abin da yake hankalin ku zai tashi mu da muka dan yawo a kasashen nan muka gani sai ka ji tsoro yadda yake in kaga ji misali yankin Inyamurai din nan Cross River Patakol Edo makamantan su kiga irin abinda mutane suke na rashin kishi kuma wasu su ma musulmai ne hankalin ki zai tashi to wanda bi yake haka da youth ne wannan kun ga wani ya nuni zuwa ga mummunan sakamako da ke jiran da youth shine Allah ba ma zai kalle shi ba kana cika ku da surutu da yawa ƴan uwa masu albarka ina ganin wa'azin nan ya isa ka ko gaskiya ya isa ka yanzu za ku ji dare yayi to a ƙarshe abin da nake so in ce shine farko ina addu'a cewa Allah Ubangiji subhanahu wataala ya sa albarka a wannan aure da aka kulla Allah ya sa alkhairi aka kulla ina cewa barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainakuma fi khairin sauran ƴaƴanmu da kannanmu waɗanda suke ba su da mazajen aure ƴan mata ne ko zawarawa muna addu'a Allah Ubangiji ya fito musu da mazaje na gari Allah ya sanya albarka a cikin auratayyarmu waɗanda kuma suke cikin halin auren muna addu'a Allah ya ba su zaman lafiya da iyalansu da mazajensu fitintunin da suke taso a ƙasashenmu ya Allah ka yayi mana su fitintunin rashin zaman lafiya kuncin rayuwa talauci sace-sace zalunci da tsoro Allah muna roƙonka Allah ka yayi mana su ya Allah muna roƙonka Allah ka yi mana su wannan jarabawa da kai mana Allah saboda zunuban mu da karkacewa mu Allah ka dawo da mu kan hanya shugabannin mu Allah ka taimake su dinga yi mana abin da ya dace na alkhairi mu kuma biya Allah ka taimake mu akan musu biyayya ta gari ina godiya ta musamman ga jami'an wannan makaranta wadanda suka bani dama don na zo na haɗu da wannan fuskoki masu albarka musamman dan uwa Malam Usman wanda yake cewa Albani ko in fara in ce limamin cikin gida da sauran malamai da ƴan uwa galibin su ba san sunan su ba da musamman hakimin a wannan yanki na kurmin mashi da uwar gidan shi Hajiya wadda a gidanta ba na sauka na ci abinci Allah ya saka musu alkhairi ga baki da kuma da kuka zo kuka saurara da wanda suka saurara kai tsaye da wanda suka saurare mu daga baya muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa abinda muka faɗa wanda yake daidai Allah ya ba mu ikon riƙewa da aiki da shi abinda ya zama kurakurai ko gazawa ko karancin ilimi ko rashin sani ya Allah ka gafarta mana Allah wanda kaga a cikin hikimarka da ikonka zaka ba mu dama mu riska dan mu gyara Allah ka ba mu dama mu riska mu gyara a ƙarshe ina ba da uzuri cewa za ku ji abin hatsin bara kawai ɗan maganganu ne haka da labarai ba wai wani karatu ne mai zurfi ba saboda yanayin abin ne ni ba malami ne masani ba dan makaranta ne mai koya amma saboda zumunci da ke tsakanin mu da waɗannan malamai naku naga ya dace kamar da suka nema tuntuni suke ta nema na naga ya dace lalle in cika wannan alƙawari in zo don na muku wannan muhadara da fatan Allah ya samu amfana da ita a ƙarshe ina so ne amfani da wannan dama na ce muku da izinin su muna tafiyar da harkoki da dama na yaɗa da'awa musamman ga 'yan uwa mata musamman ta fuskar hanyoyin sadarwa wanda take ga za ta iya ko ta saba ko tana yi za mu iya ba ta dama don shiga wannan kafafe domin yaɗa domin samun karatuttuka da muke yaɗawa da kuma amsa tambayoyi waɗanda muke musamman 'yan uwa mata galibi saboda inda kuke watakila akwai buƙatu haka ko nesa da haka galibi mukan yaɗa karatuttuka ne na malaman sunna da kuma wa'azozinsu a musamman kafafen sadarwa irin na Facebook ko WhatsApp ko Telegram ko makamantansu to wanda suke so za su iya magana da shi Malam Usman don a sa su a cikin wannan kafa don su dinga samun irin waɗannan alherai da muke yaɗawa za su rage miki asarar da take gabanza ya zama abubuwa na alkhairi kike samu ta hanyar ina ganin ya kamata in saurara anan domin kamar da Larabawa suke cewa khairul kalami ma qalla wa dalla mafi alkhairin zance shine wanda ya zama kadan kuma ya zama da amfani in aka yi zance har ya tsayi sai a manta farkon shi bayan kuma ba zai yi amfani ba ina faɗa wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh